Jama'a barkan ku da wannan lokaci da zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 22-25 a jamhuriyar Niger kuma a gidajen radio da amfani da Fara da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niyar Abunnan Kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen Hausa.com. To jama'a muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC yau ma dai Aliyu Mustafa Sokoto ne da Juma Ali muke tare don mun gabatar muku da wannan shirin burin fara da kanin labari.
An dauki tsauraran matakan tsaro sosai a kasar Faransa a yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasa da kasashen duniya ke nazari sosai. A kasar Kenya kuma shugaban kasar ya ce gobe Litinin da Jibi Talata idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben tsaye da dan takarar da aka soke a ranar Juma'a. Bana aka yi rabin cika wa'adin shekara ta 2020 na ganin cewa an yi wa dukkan yara da manya alluran rigakafin cututtuka.
To bayan labaran mai da rahotanni da dama da za su hada da daya kan yarjejeniyar soja ta yaƙa Boko Haram tsakanin Najeriya da Amurka. To sannan gwamnatin jihar Taraba kuma yayi wa barayi masu satar kayan aikin noma wani tanadi na wani wuri na musamman.
Wannan kamuna kama su zan kulle su mun shirya makurkuku don su gwamnati ba zai sai kaya ba mutum a kyauta a je sayar da shi za mu kulle shi.
Sannan za mu je Toro a jihar Bauchi mu ji abin da mutanen wannan gari suke faɗa game da Habiba Lawal sabon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya mai rikon ƙwarya.
Har ga Allah mu bamu san cewar ma mace za ta samu cikin wannan mukami wanda mu bamu san daɗin demokaraɗiyya ba ma sai domin ta.
To sai da aka ci zuwa wannan rahotannin haɗe da shirin duniyar Amurka da kuma ra'ayoyin ku rubutattu bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. An fara gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Faransa, zaben da kasashen duniya suke nazari sosai, wanda rabon da aga irin haka tun shekaru da dama da suka shige. An dauki tsauraran matakan tsaro sosai bayan harin ta'addanci da aka kai birnin Paris kwanaki kafin a yi zaben da ya takarar shugaba Marine Le Pen, wadda ba ta kauna addinin musulunci ke kan gaba wajen farin jini. An girka 'yan sanda 50,000 da sojoji 7,000 ciki har da jami'an tsaro na musamman a titunan kasar a zaman wani bangare na matakan tsaron da aka dauka a yayin da ake zaman zulumi biyo bayan harin da kungiyar ISIS ta yi ikirarin kaiwa. Harin da aka kai tsakiyar birnin Paris ya kashe jami'in 'yan sanda guda daya da raunana wasu mutane da dama. Wannan ne zaben farko da za a gudanar karkashin dokar ta bacin da aka kafa a kasar bayan hare-haren da aka kai birnin Paris a shekara ta 2015. Masu lura da harkokin siyasar kasar sun ce harin da aka kai kasar a makon jiya zai sa waɗanda suka cancanci zaɓe, waɗanda tun da farko ba su yi niyyar fitowa ba, su je su kada ƙuri'a su. A can kasar Kenya kuma shugaban kasar Uhuru Kenyatta ya nemi gafarar 'yan kasar a saboda soke zaben tsaye da 'yan takara da aka yi a ranar Juma'a. Bayan da mutane suka fito da yawan da ba a zata ba, jiya Asabar shugaba Kenyatta ya ce gobe Litinin da ranar Talata idan Allah ya kai mu jam'iyyarsa ta Jubilee za ta gudanar da sabon zaben tsaye da 'yan takara da aka soke a gundumomi 15 daga cikin 21 a ranar Juma'a. Ya faɗa a wata sanarwar da ya gabatar cewa ba kasafe zaben tsaye da ɗan takara ke samun fitowar jama'a da dama kamar yadda aka gani a ranar Juma'a ba. Matsalolin da aka fuskanta sun haɗa da rashin isassun kayayyakin zaɓe da kurakurai da kuma rudami. Ana gudanar da zaben tsaye da 'yan takara ne kafin zaben da za a gudanar a watan Agusta idan Allah ya kai mu ciki har da na shugaban ƙasa. Yanzu haka sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yana kasar Djibouti, karamar kasar da ke gabashin Afirka inda Amurka ke da sansanin soja guda daya a ilahirin nahiyar Afirka. Yau Lahadi Mr. Mattis ya isa sansanin Le Moniaire kafin ya ziyarci shugaban kasa da takwaran aikinsa na can. Mr. Mattis ya kai ziyara kasar Djibouti ne kasa da wata daya bayan fadar shugaban Amurka ta White House ta amince da shawarar da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta gabatar ya tanadi shugaban sansanin sojan da ke Afirka yana iya kaddamar da harahare akan in yakin safin kungiyar Al-Shabab na kasar Somalia domin marawa sauran sojojin da ke fafatawa da in yakin safin. Wannan sabon umarni ya share fagen a tura karin sojoji zuwa kasar ta Djibouti. A yayin da haka ke faruwa ne kuma muka samu labarin cewa sojojin kasar Somalia guda 9 sun mutu, 5 kuma sun ji rauni lokacin da wani bomb da aka koya a gefen hanya ya auna motar su a galgala a yankin Puntland. Jami'ai sun bayyana cewa da safiyar yau Lahadi wannan al'amari ya faru. Kungiyar ƴan yakin safin kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Amurka ta yi ta yin ba da tukuicin dala miliyan 3 ga bayanin kama shugaban kungiyar Al-Shabab din na yankin Puntland mai suna Yasim Usman Khalid Kelwe. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bana aka yi rabin wa'adin da aka tsayar na yi wa dukkan yara da manya alluran rigakafin cututtuka domin ceton rayukansu. Domin kuwa shekaru 6 da suka shige kasashe 194 suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya ko kuma shirin yin alluran rigakafin cututtuka. Burin wannan mataki shine yi wa miliyoyin jama'a alluran rigakafin cututtuka kan shekara ta 2020 lokacin da wa'adin shirin zai cika. Dr. Flavia Busario ita ce mataimakiyar daraktan shirin kula da lafiyar iyali da na mata da kuma yara na kungiyar lafiya ta duniya. Ta ce alluran rigakafi su ne makaman kiwon lafiya mai karfi da suke da shi a halin yanzu na yaki da cututtuka. Ta ce shekaru 35 da suka shige kimamin yara miliyan 13 suka yi hasarar rayukansu sakamakon cututtukan da za a iya rigakafin su da alluran rigakafin cututtuka. Ta ce alhamdulillah ko da yake an rage yawansu zuwa miliyan 6 amma kuma miliyan 6 ya yi yawa. Ta ce sai gashi a yau kimamin kashi 85 daga cikin 100 na yara ake yi wa allurar rigakafin bakon dauro da sauran cututtuka. To amma ta ce akwai karin yara da suke bukatar waɗannan alluran rigakafin. Kasar Koriya ta Arewa ta sake kama wani ba Amerika. Kamfanin dillancin labaran kasar da ake cewa Yonhap a takaice ya ba da labarin cewa a ranar Juma'a aka kama ba American ɗan asalin kasar Koriya a filin saukar jiragen saman Yangyang a yayin da yake shirin barin kasar. An ba da rahoton cewa mutumin da aka ce sunansa Kim yayi wata ɗaya yana tattauna ayyukan taimako a kasar Koriya ta Arewa. Nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa aka kama shi ba.
To labaran duniya kuka sha daga sashen sun murya Amurka a birnin Washington DC. Madallam, to sai rahotanninmu kuma za mu share fage da rahoto mai magana kan kokarin da Najeriya da Amurka ke yi na hada karfi wuri daya domin yakar kungiyar Boko Haram.
Wannan mataki da na kara taimakawa dakarun nahiyar Afirka wajen yaki da ayyukan ta'addanci a nahiyar ya zo ne kasa da wata guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin cewa Amurka za ta saidawa Najeriya wasu jiragen yaki da kudinsu ya kai na dalar Amurka miliyan 600 kwatankwacin naira biliyan 184 a cewar General Thomas Waldhauser, babban komandan dakarun Amurka mai kula da nahiyar Afirka mai shalkwata a birnin Stuttgart na kasar Jamus. Akwai yarjejeniyoyi da dama tsakanin Amurka da kuma dakarun nahiyar Afirka, musamman ma dai masu tabbatar da zaman lafiya a yankin tafkin Chadi inda ake fafata da kungiyar Boko Haram da kuma kungiyar ISIS na yammacin Afirka.
Cooperated and worked with this organization in training, advising and assisting other partner nations who are taking the fight to Boko Haram and ISIS West Africa.
Yace zamu ci gaba da baiwa wayannan dakaru kamar da ya kamata musamman ma da dakarun yankin Lake Chad dake karkashin sojojin na kasa da kasa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma an yaki kungiyar Boko Haram da sauran kungiyoyin ayyukan ta'addanci a Najeriya da kuma yankin nahiyar Afirka baki daya. To ko ne irin taimako ne dakarun Najeriya ke samu daga dakarun haɗin gwiwa na yankin na Afirka da ake kira Multinational Joint Task Force? General Lamidi Adeosun shine babban komanda mai kula da dakarun haɗin gwiwa.
The Multinational Joint Task Force is not only supporting the Nigerian troops. The Multinational Joint Task Force is a set up by Nigeria and three other countries supported by Benin Republic.
Yace kamar da aka sani, Nigeria na daya daga cikin kasashe hudu da tun farko suka kafa a wannan kungiya na sojojin haɗin gwiwa da kuma ke samun taimako daga dakarun jamhuriyar Benin. Don haka Nigeria na samun taimako da kuma haɗin gwiwa kamar sauran sojojin kasashen dake wannan kungiya, kuma muna aiki kafada da kafada da dokacin sojojin dake wannan kungiya. Kamar dai yadda aka sani, a Nigeria akwai runduna mai taken Operation Lafiya Dole wanda ke aikin wazar da zaman lafiya a Nigeria da zuma kakkabe ayyukan yan kungiyar Boko Haram. To ko ya yan Nigeria suka ji game da wannan gudunmuwa daga kasar ta Amurka wajen yaki da kungiyar ta'addanci a Nigeria? Alhaji Musa Jika wani mai babutukar kare haƙƙin bil adama ne a kasar.
Mu abinda muke gani game da wannan yarjejeniya da ake so a yi tsakanin gwamnatin Nigeria da kuma gwamnatin Amerika wurin maganan sayar da makamai ko kuma sayen mu da Nigeria makamai, mu abu da ne muke gani sayan yana da kyau. To amma kuma inda matsalar take wurin yarjejeniyan da ake maganan za a yi, shin yarjejeniyan nan zai hana Najeriya sayan wani makami daga wata ƙasa ne sai ita kanta Amerika kadai za a rika sayan makamai, ko kuwa za a bar Najeriya ta rika sayan makamai a sauran ƙasashe?
Babin Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
Kage shaka baban gida, muna da rahoto kan halin da yan sanda suka kai gidan Sanata Danjuma Gojin an jima kada, amma bari mu gama da rahoto daga Taraba inda gwamnatin wannan jiha yake sanye abubuwa guda biyu. Na farko ya saka kafar wando ɗaya da masu satar kayan ayyukan gona, sannan ya nemi hanyar kai kayan gonan a waje.
Rangwamen farashin takin zamani na NPK da urea daga naira 10,000 kamar yadda yan kasuwa ke sayarwa zuwa naira 4,500 da gwamnatin jihar Taraba ta yi, na daga cikin matakan da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na farfado da sana'ar noma don rage dogaro ga man fetur, inji gwamnatin jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku lokacin da yake kaddamar da shirin sayarwa manoma ton 30 na takin zamani a Jalin Gufadar jiha. Gwamnatin yayi bayanin tanadi da gwamnati ta yi don bunkasa noman daminar bana tare da gargadi cikin kakkausar lafazi na matakan ladabtarwa ga masu niyyar karkata takin zamani da sauran kayayyakin noma.
Wannan kam na kama su zan kulle su, mun shirya makurkuku domin su gwamnati ba zai sai kaya ya ba mutum a kyauta in ya isar da shi, za mu kulle shi. Mu so ne ya je yin noma, in ya samu riba shi ma ya koya ma wani yin noma, to bukatan gwamnati ya biya.
Matsalar da musamman ƙananan manoma ke kokawa da ita biyo bayan girbe amfani mai yawa ita ce ta adanawa da kuma kasuwar da za su da hajar su, musamman ma bana da gwamnatin jihar Taraba ta yi wa manoman rabon ingantaccen irin rogo, ridi da kuma waken soya wanda gwamnatin jihar Taraba yace ba su da wata fargaba.
Mutanen China da mutanen Ingila suka ce mun ko wani ton ne ko nawa ne ton ne suna daidai da su sai duka. To ka gani ana da kasuwa ba sauran a yi noman ba, ne kuma wannan su mutanen mu gwanda da abincin da za su ci su samu kuma kudi a aljihunsu.
Ya manoman jihar Taraba suka karbi rangwamen da gwamnati ta yi wa farashin takin zamanin daminar bana da kuma yadda tanade-tanaden da ta yi ke shafar sana'ar su? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar Taraba Malam Abdulrahman Miyam.
Ya saukar da taki, za su da taki a 2,500 da harin Taraba, a taba kawo taki a kan 2,500 ba. Yanzu ina maka magana taki na 10,000 a yanzu. Ina so faɗa maka yanzu a Rukari local government gabaki daya an ba manoman noman rani mutane 345 an ba su injinan pampo, an ba su irin shinkafa, an ba su magunguna, an ba su taki.
jihar Taraba na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke da yanayi da ya dace da noma kowane irin amfanin gona da kuma kiwon dabbobi a arewa maso gabashin Najeriya mai damina da ke da tsawon watanni 9. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Towa gaida Sanusi, yanzu bari mu je Abuja mu ji me ya faru ne a lokacin da ƴan sanda suka je suka dira a gidan tsohon gwamnan jihar Gombe kuma dan majalisar dattawa yanzu dan Juma Goje.
Tun farko dai an yayata a yanar gizo cewa jami'an hukumar EFCC ne suka kai samame gidan sanata Muhammadu Danjuma Goje a gidansa da ke a Sokoro Abuja. Daga bisani aka gano jami'an ƴan sanda ne, tunda ma hukumar EFCC din ta fitar da sanarwa cewa bata da hannu a samamen. Lokacin da lamarin ya auku, sanata Goje na majalisar dattawa wajen duba batun kasafin kuɗin bana a matsayinsa na shugaban kwamitin kasafin kuɗi. Ganau da na tambaya sun ce ƴan sandan sun zagaye gidan gaba da baya, suka gindaye motar su a kofar gidan. Wasunsu suka shiga da gudanar da bincike. Matashi mai yaɗa labaru a yanar gizo Afan Buba Abuya na daga na farko da suka yada labarin bayan kammala binciken.
Ba a sanar masa za a zo gidan shi ba, aka shiga gidansa, aka fasa kofofi, aka je aka ringa bincike ciki da waje na cikin gidan nan. Ana tunanin za a samu wani abu wanda ko na laifi, Allah ya kare. Aka gama binciken nan, aka duba ko ina a cikin gidan nan, aka fasa kofofi har aka gama, ba a samu wani abu da za a kira shi an samu laifi ko makami ko kuma wani abu da sunan kuɗi makuɗe irin wayanda ake kamawa, sai wan dan kuɗi kalilan wanda wannan kuɗin bai wuce kuɗin cefanansa na gida ba, wanda bai wuce miliyan 16 ko 17 ba, aka samu a cikin gidan nan.
Zuwa yanzu dai ɗan sanda ba su fitar da sanarwa ba sai gobe Litinin.
Honestly, I don't know because I've not got the update on it.
Nan ma kakakin rundunar ƴan sandan ne Moshood Jimo ke cewa ba su fitar da wata sanarwa ba tukun, amma a Litinin ɗin nan za su yi taron manema labaru inda za su yi bayani kan samamen. Sanata Goje dai da ke amsar bakuncin mutane masu jaji, zuwa yanzu bai ce wa manema labaru uffan ba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Towa ga shekar Natural sun da aiki, bari mu je Toro a jihar Bauchi Yakubu garin su Hajiya Habiba Lawal, wacce shugaba Muhammadu Buhari bai wa riƙon ƙwarya a matsayin mukamin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Mu ji takaitaccen tarihin ta da abin da mutanen garin ke faɗa.
Dr. Habiba Lawal, mai riƙon mukamin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, ta fito ne daga ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi. An haife ta a ranar 3 ga watan Yunin shekarar 1963. Ta yi karatun primary a makarantar primary na Gemzu a garin Toro, sannan ta yi karatun secondary a kwalejin tarayya da ke Kaduna. Ta kuma karatu a Jami'ar Ahmadu Bello na Zaria, inda ta yi digirin ta na farko da kuma digiri na biyu, wato masters, wanda daga bisani ta yi digirin ta na uku, wato doctor degree, a Jami'ar Abubakar Tabawa a Baliyar da ke Bauchi. Har ila yau ta yi wani karatun a wata jami'a mai suna Anglia a kasar Britania. Daga cikin irin ayyukan da ta yi har da koyarwa a Jami'ar Abubakar Tabawa Baliyar da ke Bauchi, ta yi kwamishina a ma'aikatan ciniki da masana'antu da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido a jihar Bauchi. Ta kuma rike mukamai iri daban-daban a matakin gwamnatin tarayya. Hajiya Habiba Lawal ita ce ke rike da mukamin babban jami'a a ofishin sakataren gwamnatin tarayya, wanda a halin yanzu ita ke rike da mukamin riko na sakataren gwamnatin tarayya. A gefe guda kuma na tuntubi wasu da suka san ita, Dr. Habiba Lawal.
To, suna na Honorable Barrister Ibrahim Zailani, tsohon dan majalisar tarayya wanda ya wakilci karamar hukumar Toro majalisa. To, alhamdulillahi garinmu ma ɗaya ne. A matsayinmu na mutanen Toro, muna ganin kusan za a ce kayan Jalal Buhari ne ya yanke a gindin kaba. So ya samu mai tallafa masa, ya samu mai gaskiya, ya samu mai kishi, ya samu mai ilimi, wanda kowane matsayi mu mun yi imani Dr. Habiba Muda Lawal za ta yi rikewa.
Maman Abdu wata ƴar kasuwa ce a jihar Bauchi, ta yi bayani irin ayyukan jin kai da Dr. Habiba Lawal ke samarwa al'umma.
Har ga Allah mu ba mu san cewar ma mace za ta samu irin wannan bukati, wanda mu ba mu san daɗin demokaradiyya ba ma sai dominta, muka fi sani daɗin da demokaradiyya wanda take kawo mana sun abubuwan sun gaba da yawa a tuwo local government suna nan ayyukan da kake faɗa mana ka ga mu dai da a tuwo local government muna matsalar ruwa sha to sai a nan amma Allah da ikon sa ita da Habiba ta tashi ta mana ruwan sha ko ta ina an yi bankuna da sauran su yanzu haka kuma makarantu da dama wanda ita da Habiba ta tashi sai ayyuka a cikin ta take ne ki jama'a wanda ma da kuɗin arzikin ta ne sai wasu ayyuka akwai sololi wanda ta kawo wasu irin sola-sola na wutar nan wanda idan ba wutar nan ta fita ta kawo sololin na aka sa tun daga cikin garin to yanzu ta shigo ko da ba wuta za ka samu akwai wuta a garin wannan matsayi kuma da aka ba ta ubangiji Allah ya ba ta cin gaba a kansa
ita dai Dr. Habiba Lawal matar aure ce Zuha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Kwanan shekaru da Zuhabu yanzu karfe 11:21 na safe a nan sashen wasu na murar Amurka a birnin Washington DC lokaci ne da zamu mai mutan ku shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako inda zamu tattauna kan kairuwar rana da ake yi tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa dangane da batun shirin makaman nuclear da Koreya ta Arewa ke kokarin hadawa lamarin da ya janyo rudani bayan kalaman da shugaba Trump ya yi na cewa Amurka ta tura ayarin jiragen ruwanta na yaki zuwa yankin Pacific. Ranar Laraba da ta gabata ne fadar White House ta musanta batun da ake ta yayatawa cewa ba a san inda ayarin jiragen ruwan yakin Amurka yake ba wanda jiragen saman yakin kasar kan sauka a kansu wanda kuma hukumomin kasar suka ce ya doshi yankin Koreya ta Arewa lamarin da ya zamanto ba haka bane. Wannan mataki na tura ayarin jiragen ruwan wani shiri ne na fuskantar barazanar da shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un ke yi wa Amurka. Sai dai matakin ya haifar da rudanin siyasa a cikin Amurka amma da kasashen waje musamman ma ga kawayen Amurka da ke yankin Pacific. Lamarin da ya samu asali ne tun a makon da ya gabata bayan da dakarun Amurka suka fitar da wata sanarwa wacce ta nuna cewa an baiwa ayarin jiragen ruwan yakin ruwan Amurka da ke samun jagorancin babban jirgin Calvinson umarnin ya nufi arewa daga inda yake a Singapore. Kwana guda bayan fitar da wannan sanarwar shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Jim Mattis ya fito ya kara wannan mataki da suka dauka.
Wannan ayarin jiragen kan yi zirga-zirga a yankin Pacific kuma ya kama hanyar zuwa can domin kasancewarta a nan shi ya fi alkhairi a daidai wannan lokaci.
Da yawa daga cikin manema labarai sun fassara waɗannan kalamai na Mattis a matsayin cewa ayarin jiragen ruwan sun nufi yankin ruwan Koriya ne. Baya ga kalaman na Mattis, kalaman shugaba Trump yayin wata hira da yi da Fox Business sun ƙara samar da madogara ga abin da Mattis ke nufi na cewa jiragen ruwan sun nufi yankin Koriya.
We are sending an armada.
Za mu tura ayarin jiragen ruwan yakinmu masu ɗan ƙaran ƙarfi. Muna da jiragen yakin ruwa masu nutso waɗanda ke da ɗan ƙaran ƙarfi.
Very powerful.
To sai dai wani abu da ya sha bamban da haka. Ashe jiragen ruwan yakin na Amurka ba nan suka dosa ba, wani yanki ne da ya hannun riga da yankin na Koriya wanda ke da nisan kilomita 5,000 daga Koriyan. Tuni dai fadar White House cikin sirri ta ɗora laifin wannan rudani akan rashin fahimtar juna. Hakan ya sa ranar Laraba da ta gabata kakakin fadar White House Sean Spicer ya fito ya musanta cewa shugaba Trump ya yi da riyal umar Amurka.
Shugaban cewa ya yi muna da ayarin jiragen ruwa na yaƙi da suka doshi yankin ruwan Koriya. Wannan haka lamarin yake, ya faru kuma yana kan faruwa.
Sai dai Spicer bai tsaya a nan da kalaman nasa ba domin ya ɗora laifin akan manema labarai inda ya ce ya kamata a ce sun nemi ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon domin tantance lamarin.
Kuna tambaya ta akan me yasa ba ku sani ba, ni ma ban sani ba. Wannan tambaya ce da ya kamata ku tuntuɓi rundunar tsaron Amurka da ke yankin Pacific ko kuma ma'aikatar tsaro.
To a halin da ake ciki yanzu, rahotanni sun tabbatar da cewa ayarin jiragen ruwan na Amurka ya doshi yankin ruwan Koriyan kuma na sa ran zai isa nan da ƙarshen watan nan na Afrilu. A dai 'yan kwanakin da suka gabata ne Amurka da Koriya ta Arewa suka yi ta da jijiyar wuya saboda wani abu da Amurka ta kwatanta a matsayin takala da Koriya ta Arewan ke yi na guje-gujen makamai masu linzami. Lamarin da ya sa mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar bazata zuwa Koriya ta Kudu inda ya bayyana cewa lokacin haƙuri ya ƙare dangane da irin takalar da Koriya ta Arewan ke yi.
The era of strategic patience is over.
Lokacin nuna hakuri ya kare.
Wasu dai na ganin waɗannan kalamai sun yi nauyi da yawa idan aka dora su a ma'aunin hudar diplomasiya. Ko da yake Amurka ta ce ba za ta iya tsayawa tana kallon shugaba Kim Jong-un yana fadada shirin su na mallakar makamin nuclear ba, kamar yadda kasar ta nuna a lokacin wani faretin bikin tunawa da shugaban da ya kafa kasar ta Korea ta Arewa. Shi dai shugaba Trump ya nemi China ta kakaba takunkumin tattalin arziki akan Korea ta Arewa, sai dai wasu na ganin wannan mataki ne da gwamnatocin da suka gabata suka dauka, wanda hakan bai yi wani tasiri ba. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da shugaba Trump ke shirin yi wajen tunkarar Korea ta Arewan, ko da yake ya ce Amurkan za ta yi gashin kanta wajen kawar da barazanar Koreyan. To shin ko irin wannan dabara ta kin nuna manufofinsa kan Korea ta Arewa a yanayin irin wannan za ta yi amfani? Chris Hill, tsohon jakadan Amurka ne a Korea ta Kudu, kuma shine mai shiga tsakani dangane da batun makamin nuclear na Korea ta Arewa.
Unpredictability can
dabara kin nuna inda ka dosa, dabara ce mai kyau. Idan kana wasan kwallo ko kuna na kwando, domin abokanan karawa ba za su san manufofinka ba, sai dai hakan ka iya janyo matsaloli, musamman idan abokanan karawar taka ba su san ka sosai ba, kuma ba su san yadda kake shirin aiwatar da wani abu ba.
To yanzu dai ya rage ne a tsaya a ga inda wannan takaddama ta dosa, domin kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana, da Koreya ta Arewa da ita kanta Amurkan ba a san wani mataki za su dauka nan gaba ba. Duk da cewa ayarin jiragen ruwan yakin Amurkan sun doshi yankin ruwan Koreya. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Dalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To wannan kidan alama ce ta cewa za mu kawo muku ra'ayoyinku kuma rubutattu. Bari mu fara da wanda Hakilu Ruwa ne ya aiko mana, inda yake cewa gwamnatin Najeriya ki ƙara taimaka wa manoma da maganin kashe haki mai farashi da sauki, tunda kin kawo taki da farashi da sauki. Sai kuma Jamila da Fadima Tumatan Ado Salatu Goma ga Annabi Rajau da ke cewa biyo Hausa, don Allah ku faɗa wa 'yan kasuwanmu na Najeriya cewa ya kamata su ji tsoron Allah cikin kasuwancinsu ta hanyar rage wa kayan masarufi tsada, tunda dai kowa ya san cewa farashin dala ya faɗi warwar. Sai kuma wata wasiƙa ta daban da ta fito daga wajen Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa Jikan Kande a gidan mai kwari, da ke cewa ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa domin a gujewa asarar rayuka. A ƙarshe sai wasiƙa Mahmudu Salihu da ke cewa al'ummar ƙasar Faransa da ke gudanar da zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa, muna muku kyakkyawar fatan kammala wannan zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana, abinda da kuma fatan cewa za ku zaɓi shugaba adali wanda zai magance muku matsalolin. To madalla, to yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe, labaran mu a takaice.
An fara gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Faransa, zaben da ƙasashen duniya suke nazari sosai, wanda rabon da ga irin haka tun shekaru da dama da suka shige. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai bayan harin ta'addanci da aka kai birnin Paris kwanaki kafin a yi zaben da 'yar takarar shugaba Marine Le Pen, wadda ba ta ƙauna addinin Musulunci take kan gaba da farin jini. A can kuma ƙasar Kenya, shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya nemi gafarar 'yan ƙasar a saboda soke zaben tsayar da ɗan takara da aka yi a ranar Juma'a bayan da mutane suka fito da yawan da ba a zata ba. Jiya Asabar, shugaban Kenyatta ya ce gobe Litinin da kuma Jibi Talata, idan Allah ya kai mu, jam'iyyarsa ta Jubilee za ta gudanar da sabon zaben tsayar da 'yan takara da aka soke a gundumomi 15 daga cikin 21 a ranar Juma'a. Yanzu haka sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yana ƙasar Djibouti, ƙaramar ƙasar da ke gabashin Afirka, inda Amurka ke da sansanin soja guda ɗaya a ilahir nahiyar Afirka. Yau Lahadi, Mr. Mattis ya isa sansanin Lemonnier kafin ya ziyarci shugaban ƙasar da kuma takwaran aikinsa na can.
To ma da lato jama abin da ya sauke kina shirinmu na wannan lokaci kuma shi kade ne ma shirin da zamu kawo muku yau don yawa mu da shirin da zan haka sai gobe da safin Allah ya kai mu muna fatan mu da muku da wasu sabbin shirye-shirye a huta lafiya.